sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi. A yau Alhamis 3 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Maryam, manyan hafsoshin sojin kasashen ECOWAS sun soma wani taro a Najeriya dangane da juyin mulki a kasar Jamhuriyar Niger. Makonni gabanin taron kolin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka. Beijing na kokarin kara cutanya da makwabtan kasashen biyu na yankin Asia. Iran ta rataye wasu ƴan tsiraru ƴan kabilar Baluchi su 11 bisa zargi da tuhume-tuhume cikin sauyi 48. Lamarin da ke kara ruru ta fargabar ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin yau da kullum sun ce matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger yayi daidai, domin hakan zai zama darasi ga wasu dake da burin yin hakan nan gaba.
Dan ba dauki mataki mai tsanani akan irin zangacin zan mulki ba, kaga da mu ta samu irin su zuwa mulkin soja na Burkina Faso, Mali da Guinea-Bissau, kuruzi kamar idan aka bi wancan ciyani ka fuda shi kan kujira a Niger, aka ka dawo da bazum, kagan zuwa aka ci musu kasuma ba kuma da biyo su da hari.
To za ku ji karin bayani nan gaba, sannan za ku je da manazarta shi a nan tsaro ke ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da barazanar amfani da karfi da kungiyar Sediao ta yi wa sojojin Niger, da kuma yadda Faransa ke gaba-gaba wajen ganin akwai bukatar a yi amfani da karfi don tabbatar da mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan mulki.
Faransa tana gaba da cikin wanda suke nemo a maido mulki wannan da, saboda ita kasan bayan Burkina Faso da Mali, Niger ne ya zama to inda take da karfin zama. To yanzu in Niger kin kuma ya sa kuje kasan lalle abin ya zama mata babbar darura a nan iyakar Sahel, ma zaman Faransa ya zama babbar darura.
A Najeriya kuwa za ku ji cewa kungiyoyin kwadago sun amince su dakatar da yajin aiki da zanga-zangar lumana na gama gari da suka fara a jiya Laraba a duk fadin kasar bayan ganawa da shugaba Bola Tinubu da yammacin jiya. Muna kuma tafa da rahoto akan martanin da masana harkokin kwadago suka maida dangane da nasara ko tasirin zanga-zangar da kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC ta gudanar a jiya. A gefe guda kuma, ga dukkan alamu shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na shirin kara yawan ma'aikatu a yayin da ya aikawa majalisar dattawa karin sunayen ministoci 19 ciki har da wasu tsofaffin gwamnoni, wani abu da jam'iyyun adawa suka yi tar da shi.
Wannan al'amura da ake a Najeriya na cin mutuncin ƴan al'umman Najeriya yayi yawa a cikin matsalolin da ƴan Najeriya suke ciki, yunwa da cin hanci da rashawa da yake ƴan Najeriya suke ciki, sai a ce waɗannan ne su ne kuma za su zama cewa su ne ministocin da za su shugabanci Najeriya. Kacho,
a yau za ku yi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan hafsoshin sojin kasashen ECOWAS sun soma wani taro jiya Laraba a Najeriya dangane da juyin mulki a kasar Niger. To a farkon wannan makon ne kungiyar ta ECOWAS ta shata wa'adi ga shugabannin juyin mulkin na Niger da su mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum kan mulkin sa ko su fuskanci matakin soji. Gargadin ya haddasa martani mai tsauri daga kasashe biyu makwabtan Niger waɗanda su ma shugabanninsu suka hau mulki ta hanyar juyin mulki, yayin da ya rage saura kwanaki hudu a wa'adin na mayar da zababben shugaba Bazoum kan mulki, tare da gargadin da kasashen Mali da Burkina Faso suka bayar. Fargabar tashin hankali na karuwa a yankin na Sahel a wannan makon. Kungiyar ta ECOWAS ta kakabawa Niger din takunkumi, to amma kasar Gini wadda ita ma shugabanta ya karbe iko ne ta hanyar juyin mulki ta kauracewa matakin. Faransa da Tarayyar Turai duk sun dakatar da tallafi ga kasar ta Niger bayan juyin mulkin na makon jiya. Faransa, wacce masu goyon bayan juyin mulkin suka kaiwa ofishin jakadancin ta hari, ta soma kwashe ƴan kasar ta da ƴan wasu kasashe daga Niger. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yayi magana da Bazoum a yammacin ranar Talata, kana kuma ya jaddada goyon bayan Amurka da kawayenta ga tsarin demokradiyya. A halin da ake ciki kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a Niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin Afirka yayin da masu yunkurin juyin mulki yake kallon wa'adin ranar Lahadi don maido da hanbararren shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiyya. Managarta sun ce Moscow da Beijing suna sa ido kan yamai tare da neman damar fadada tasirin su. Muna kallon wannan lamari sosai da sosai kuma ba mu yanke wata shawara ba amma tabbas zamu shiga ka'in da na'in don tantance taimakon da zamu bayar a cewar John Kirby a lokacin wato daraktan yaɗa labarai da sadarwa na majalisar tsaron kasar Amurka a lokacin da yake jawabi ga manyan labarai a wannan makon juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger a makon jiya. Ya bi sahun juyoyin mulki na baya-bayan nan da aka yi a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso inda wasu gungun jami'an soji suka nuna rashin jin daɗin su kan matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari suka kame shugaban kasar suka mamaye kafofin watsa labarai inda suka ayyana kansu a matsayin su ke rike da madafun iko. Makonni gabanin taron Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka Beijing na kokarin ƙara cuɗanya da makwabta biyu na yankin Asia. Masana sun ce matakin da nasaba da kokarin da Beijing take yi na karfafa alaka da Koriya ta Arewa da Rasha. Ministan harkokin wajen Japan Yoshimasa Hayashi ya bayyana shirin na kasar China a wani taron karawa juna sani da aka yi wa kafofin watsa labaran Japan a makon da ya gabata. Yana mai cewa babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi ya ba da sanarwar gudanar da tarukan tattaunawa mai zurfi tare da Seoul da Tokyo. Da alama shawarwarin na da manufar gurgunta dangantakar da ke tsakanin Amurka da manyan ƙawayen nata biyu waɗanda suka sha alwashin gaggauta haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki bayan tarukan koli biyu a wannan shekara. A watan Mayu ne shugaban Amurka Joe Biden ya gayyaci shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da Prime Minister Japan Fumio Kishida domin halartar taron koli na ƙasashen uku. A makon da ya gabata aka sanar da wurin da za a gudanar da taron a ranar 18 ga watan Agusta a cibiyar David da ke Maryland.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta sanya wa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger takunkumi, masu sharhi a kasar Ghana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da batun. Galibi suna ganin hakan yayi daidai don dakile aukuwar hakan nan gaba a wasu kasashen yankin. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ya aika mana da wannan rahoton.
Masharantan suka ce matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka kan sojojin da suke juyin mulkin yayi daidai domin hakan zai zama izina ga wasu dake da burin yin juyin mulki nan gaba. Rashin daukar tsauraran mataki kan kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea waɗanda suke juyin mulki a baya-bayan na ya taimaka wajen wannan juyin mulkin, kamar yadda mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Yunus Salahuddin Obanjo ya ce.
Ni ina ra'ayi da cewa a ja kunnin duk wanda yake daidai da mataki na juyin mulki, ke saboda mu duka mun ce mun tabbatar kuma mun amanna demokratiya. Juyin mulki ba abin da mu sake koma lamari na juyin mulki bane, amma akwai bukatar kuma duba yanda shugabannin da ake zaben su kan hanyar demokratiya suke tafiya da irin shugabancin da yake ake ba su yana da muhimmanci sosai. Abin tambaya shine waɗannan takunkumin da yake su yan ECOWAS sun dibiya ma kasar Niger, dama kasar Niger duba irin matsalar da suke ciki na batun tattalin arziki sai kuka kara dibiya musu irin wangan masalori mazaunan kasar ya lamarin shi ne kasance. Isa akwai bukatar a sake duba ya dai a samu daidaituwa a ci gaba da muhawara yanda da samu gabanin sojojin da suka yi juyin mulkin nan da waɗanda yake kuma suke cikin siyasa na ƙasar Niger. Abinda kuma kamata su ake duba shine mu duba akwai kasashe kamar Mali, kasashe kamar Burkina Faso da suka yi juyin mulki mai an kai musu mai ya faru kasashen nan. Ka gani wasu ababen ga dukan da yake an bari ya faru ba dau mataki wanda yake da ya dagire waɗannan ba, shi yasa sauran kasashe kuma ke duba kamar su ma sai su dau mataki kan ainihin juyin mulki.
Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan siyasa, masakataren jam'iyyar CPP ne yankin Ashanti yace matakin da yakuwa sa dauka kan Niger zai kara kare demokradiya yace hakan zai kiyaye koma ga shekarun baya da sojoji suka yi kakagida a mulkin Afirka
in Afirka suka yi shirin ya zama sojoji wani hujja ko lokaci ko wani abu yazo da bai takara karya ba sai su ji mulki to kan ne zai a munyan mu sirri wayan ga gwamnati na farin fulla wanda ya kawo da ci gaba wurin shekara 10 da muka sarrafa burkuna cikin shine dole a aikuwa su haɗa kai kiyaye wannan gwamnati farin fulla abinda su yin shine su ko wani kasan da jiya mulki daga su tabbatar ka ba wannan kasan nan ba samun ci gaba wannan kasa a samu su wanda hukumin ne ka musu kunci zama da ɗan garin su tashi cika ba a'a ba za mu yadda da gwamnati soja ba a komo da gwamnati farin fulla kan da mu samu sauki da walwala mu yi mu ci gaba da harkokin mu to sai aikuwa sun yi mu suna ganin ya zama ma sauran su kasashe darasi in ba haka za a yi ba ya kama aka ci ba an so manga an taba samun tahiri in ga duba cikin 70s ko 80s kusan zan samu Afirka kusan kowa gwamnati soja ke mallakar su kuma an dau tafin kuma da sauri ba wayanga abin da ya faru wani shekaru 20 30 da wuce shi zai saka da komowa kuma ma Afirka
Alhassan Suleiman Bello mai bincike ko mai sharhi kan kasa da kasa yace kasashen Mali Burkina Faso da Guinea da suke gargadin ECOWAS suna yin haka ne domin rigakafi yace idan aka yi nasara kan Niger to lalle hankali zai koma kansu
dan ba dauki mataki mai tsanani akan irin gangacin zan mulki ba kaga da mu ta samu irin su zuwa kuma ba dai kawo mana ci gaba a jiyar West Africa ba sa rayin da yake wata dauka rayi ne da dace rayin da su kowa ya goyi bayan su ba da jima wannan ba mulkin soja na Burkina Faso Mali da Guinea Bissau kuma sun zo sun ci da nasu communique cewa idan aka bi sojin Niger da hari da bindiga kuma da su fita cikin ECOWAS za su goyi bayan wayancan da kansu sun sani abin da ake cewa symbolic ne su ruzuki kaman idan aka bi wancan ciyani ka fida shi kan kujera a Niger aka dawo da Bazoum kagan zuwa in aka ci musu ka suma su ka ba su ma da biyo su da hari shi yasa iwu ne suke kai su ma su samu su tsare kansu a mu support of ranye ECOWAS a ja musu magana a ba su deadline dan ba su bi ba a biyo su kawai kaman da aka biya jami'a
baya ga ECOWAS kasar Faransa da taiwa Niger mulkin mallaka ta yi Allah wadai da juyin mulkin kungiyar tarayyar turai ta dakatar da hadin gwiwar tsaro da taimakon kudi ga Niger yayin da Amurka ta yi gargadin cewa taimakon da take bayarwa ga kasar na cikin hadari Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Iran ta rataye wasu ƴan tsiraru ƴan kabilar Baloch su 11 bisa tuhume-tuhume cikin sauyi 48 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau Laraba. Lamarin da ke kara rurutu fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran mai cibiya a kasar Norway. Ta bayyana cewa an rataye ƴan kabilar Baloches har wato ƴan kasar Iran guda 9 da wasu ƴan kabilar ta Baluchi ƴan kasar Afghanistan da ke makwabtaka da kasar su biyu daga safiyar Lahadi zuwa safiyar Talata. Kungiyar ta kara da cewa ta sami jumlar hukuncin kisa 61 da aka zartar a rufaɗin kasar ta Iran a cikin watan Yuli. Yayin da Iran ke ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa wanda ya zuwa yanzu kasar ta kashe mutane 123 a bana. Masu fafutuka na zargin Iran da yin amfani da hukuncin kisa din don yada tsoro a ko'ina a cikin al'ummar kasar sakamakon zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata kan mutuwar Mahsa Amini yar shekaru 22. An tsare yarinyar ne yar asalin kasar Iran daga kabilar Kurdawa bisa zargin ta sabawa tsauraran ka'idodin sanya tufafi na mata na jamhuriyar ta musulunci. A ƙarshe tuhuma mai cike da tarihi da ake yi wa tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da hada baki domin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 ta zargi Trump da mashawartansa da kitsa wani gagarumin shiri na lalata ayyukan yankunan zabe wato Electoral College a turance da ya daga cikin abubuwan da ba a cika fahimta ba a tsarin zaben Amurka. Tuhumar da aka fitar a ranar Talata ta zargi Trump da neman haifar da rudani dangane da sakamakon zaben da ya sha kai a hannun shugaba Joe Biden ta hanyar sa wasu mutane a jihohi 7 da aikawa da sakamakon zaɓe na bogi ga majalisar dokoki. A cewar masu gabatar da ƙara, fatan da suka yi shine bayyanar sakamakon ƙarya tare da sahihin sakamakon da aka tabbatar a hukumance zai baiwa abokan Trump a majalisar dokoki hujjar cewa babu tabbas a sakamakon zaɓen da kuma jinkirta tabbatar da nasarar Biden. a takaice dai jinkirin zai baiwa tawagar Trump ƙarin lokaci domin kalubalantar sakamakon idan kuma daga ƙarshe aka amince da sakamakon na ƙarya to sakamakon da yawancin masana ke cewa zai iya saba doka sauyin ƙuri'un a jihohi bakwai da aka yi niyya zai baiwa Trump nasara a ƙarshe majalisar ta yi watsi da ƙuri'un zaɓen na jabu tare da tabbatar da nasarar Biden amma bayan gungun babban magoya bayan Trump sun mamaye ginin majalisar dokoki lamarin da ya tilasta wa 'yan majalisar ficewa daga majalisar tare da raunata jami'an 'yan sanda da dama har ma da sanadiyar mutuwar wasu da dama.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Manazarta sha'anin tsaro na ci gaba da bayyana matsayinsu akan barazanar amfani da ƙarfi da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta CDAO ko ECOWAS ta yi wa sojojin Niger akan buƙatar su mayar da hambararren shugaba Muhammad Bazoum kafin shudewar wa'adin mako guda. Da suke mai da martani kan ikirarin na ECOWAS kasashen Mali da Burkina Faso sun lashe takobin kai wa sojojin da suka yi juyin mulkin a Niger dauki muddin kungiyar ta CDAO ta yi amfani da karfin soja wajen warware wannan rikici. To sai dai kamar yadda za a ji a tattaunawar su da Sulaiman Muni Barma mai sharhi akan sha'anin tsaro Dr. Sadiq Abba na ganin Mali da Burkina Faso ba su da karfin da zai ba su damar taka wata babbar rawa idan CDAO ta zartar da kudurinta akan sojojin na Niger.
Lalle gaskiya ne Mali da Burkina Faso suna fama da ta'addanci ba su samu suka ci nasara kan wannan ta'addanci da suke wanda ya dame su kaman kado ki kasa kaman Burkina Faso ana zato ma ɗan ta'adda sun rike kaman kasa 40 cikin 100 yana hannunsu kuma nike tsammani abin yayi haka ba to wanda bai yaki kanshi ba bai keci kanshi ba ba za a iya tsammani zai huto ya keci wani ba in ka dauki Mali shi ma ba ta tsira ba wanda ake ce ma Islamic State ko Daesh kuma da suyan Al-Qaeda wanda suke tare da shi Iyad Agali suna ba kasar Mali wahala sosai to wanda yake cikin irin wannan abu zai huto ya ce zai dauki sojoji a aika kasashen waje kasar lalle kaman za a ce yayi wani niyya wanda ya fi karfin sa
kasar Faransa ta boma kwashe yan kasar ta dake nan Niger yaya za a iya fassara wannan yunkuri na Faransa dake kan gaban wadanda ke ganin dole sai an yi amfani da karfi
lalle wannan niyya da kasar Faransa ta yi ta doke yan kasashen ta wanda suke zama a Niger za a iya cewa ma kamar rigakafi ne Faransa da yake an yi zanga-zanga an nemi toya ambassador kinta kuma an nemi wasu abubuwa tana tsoron kar aje kuma abun ya kara takuraya bare in kuma abun ya kai kamar yanda ka faɗi inda sai ta kawo gudunma wajen ECOWAS in ECOWAS za ta aika sojoji tunda Faransa ta ce ko aika sojoji ne in ECOWAS sai ita tana bayan ECOWAS kuma za ta kawo mata taimako to ka san kenan in akwai ɗan kasar Faransa anan aka yi irin wannan abu dole mutane za su nemi fansa saboda haka ma Faransa tana iya doke mutanenta ko Faransa tana gaba da cikin wanda suke nemo abu a maido mulki wannan da saboda ita ka san bayan Burkina Faso da Mali Niger ne ya zamanto inda take da karfin zama to yanzu in Niger kin kuma ya takure ka san lalle abin ya zaman mata babbar darura anan iyakar Sahel ma zaman Faransa ya zama babbar darura in kuma ba ta da Sahel ba ta da wasu kasashe inda take da karfi kaman nan wajen Sahel kin shine yasa take bada wannan babban kokari saboda a samu maganin wannan abu da ya faru a Niger juyin mulki a maido tsofan mulki saboda ita ta fi ganiya da haka shine ribanta
to amma Dr. Abba Sadiq ba ganin kamar halin nan da aka shiga a jamhuriyar Niger zai iya mayar da Niger din ko kuma yankin Sahel tamkar wani fagen kafsa yaki tsakanin Russia da kasashen yammaci
a yau wannan yaki ai da ma yana nan a Burkina Faso a Mali Russia ne da sauran kasashe kowa yana neman ya samu fage dama Niger ita ce ba inda ba akai nan ba ko da yake ni ban tabbatar da ya rasa ta sa wani hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi ba amma yana yiwa ya zama mata aiki ya zo daidai lokacin sa. To tunda yanzu kaman su wanda suka yi juyin mulki ya zamanto kowa ya tsane su kuma ana neman a yake su kasin sai su nihi wanda yake iya kawo musu taimako. Rasha ita ma in ta ga kaman kowa ya yi wallah wanda ya yi watsi da abin nan sai ta ga kaman gashi ta samu fage inda take iya ci gaba.
To madalla yanzu kuma zamu leka Najeriya. Bayan ganawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu da yammacin jiya Laraba a fadar gwamnati dake Abuja, kungiyoyin kwadago na NLC da TUC sun amince su dakatar da yajin aiki da zanga-zangar lamana na gama gari da suka fara a jiya a duk fadin kasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na dauke da karin bayani.
Shugabannin kungiyoyin kwadago na Najeriya wanda suka kira yajin aiki kuma aka fara shi wato shugaban kungiyar kwadago ta NLC Comrade Joe Ajero da na Trade Union Congress Festus Osifo sun yi wata ganawa ta gaggawa da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda suka fahimci juna suka daidaitu cewa kungiyar ta kwadago wato NLC da TUC za su je yajin aikin da suka fara domin su kara jan tsamarar yin zama na gajaga domin tabbatar da cewa an fahimci juna tsakanin su da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yadda yajin aiki ba zai yi wani amfani a ci gaba da yin shi ba. Sanarwar da Dele Alake mai ba shugaban kasar Najeriya shawara akan ayyukan yada labarai ya bayyana cewa lalle kungiyoyin guda biyu sun amince bisa ga yarda da juna da aka samu tsakanin su da shugaban kasa Bola Tinubu, inda shugaban kasa ya ba su tabbacin cewa lalle a cikin watan Disamba ne matatan mai dinnan ta Port Harcourt za ta fara aiki bayan da aka dade ana gyaran ta bisa ga yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kamfanin mai na Najeriya mai zaman kansa NNPC Limited da kuma kamfanin na Italiya wanda ke gyaran matatar Maya Technomot PSPA. Kamar yadda sanarwar ta Dele Alake ta bayyana, ta kara ba da tabbacin cewa an fahimci juna tare da aminci tsakanin kungiyoyin kwadago na Najeriya da Bola Ahmed Tinubu, cewa za a yi zama na musamman nan gaba domin a duba duk bukatun kungiyar ta kwadago, kuma za a bude cikin gwamnati domin a fahimci juna ta yadda za a yi aminci da yarda da juna cewa yajin aiki ba za a sake bukata a yi shi ba domin sun yadda Bola Ahmed Tinubu da gaske yake zai aiwatar da yarjejeniyar da duk aka cimma tsakanin kungiyoyin kwadago na Najeriya da shi. Yanzu dai an sa ido a ga irin yadda wannan yajin aikin zai yi tasiri dangane da goyon baya ko rashin goyon baya da ya samu a wasu bangarori daban-daban na Najeriya, yayin da ake ganin cewa wannan daga kafar watakila ita ce za ta zama a ala domin irin hasarar da wannan yajin aikin ya fara kawo a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Koda yake kungiyar kwadago a Najeriya ta janye yajin aikin da zanga-zangar lumana da ta fara a jiya Laraba, masana kan harkokin kwadago da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun fara mayar da martani dangane da nasara ko tasirin zanga-zangar. Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana da wannan rahoton.
Ashin farashin kayayyaki da faduwar darajar naira, karin kudin makaranta musamman makarantun ilimi mai zurfi da kuma tsadar sufuri na daga cikin batutuwan da ke damun 'yan Najeriya, kuma su ne kungiyoyin ma'aikata na kasar karkashin uwar kungiyar kwadago ta NLC ke nuna adawa da su har ma ta gudanar da zanga-zangar lumana. Dr. Mansur Datti malami ne da ke koyar da ilimin harkokin kwadago da nagartar aiki a kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da sha'anin mulki ta Kano.
Bayan tarurruka da kungiyar kwadago da kyar aka rinjayi kungiyar kwadago ta yadda cewar ta fito ta wannan protest din, sannan a tafi yajin aiki na baba sai ta gani, saboda shi yajin aiki yana ɗaya daga cikin abin da yake kasar gwamnati, sannan kuma yajin aiki kamar yadda ya nuna a cikin kasashe manya-manya a duniya yana ɗaya daga cikin abin da yake juya ma gwamnati. Kasar Niger ta samu juyin mulki, kuma waɗannan dalilai na matsi da na karewar tattalin arziki shi 'yan kungiyar kwadago suke faɗa. To kungiyar kwadago bata shirya ba a gaskiya, zancen gaskiya ne kungiyar kwadago da da gaske take yi, to da za ta tafi yajin aiki na dindindin din na sai baba ta gani.
To amma a cewar Comrade Said Bello, tsohon memba a kwamitin koli na kungiyar kwadago ta Najeriya NLC, zanga-zangar lumana ta NLC ta yi armashi.
gaskiyar lamari a wannan fitowar da aka yi an samu nasara tunda a baya ba a samu irin waɗannan abubuwan da aka yi na NLC ta kira ba wanda ya ce gana saboda aka an watsa musu ƙasa a ido shi yasa gaba ɗaya suka kasa yin wani abu ai abin ba daga maganar Buhari bane ko daga a'a saboda ɗan ƙasar sun kine su fito ko su amince a yi abin da za a yi sannan kuma akwai waɗanda suka jahilci Buhari ya taɓa tsalle dinga ihu duk wanda ya ƙara man fetur ya kai naira 45 a lita ɗaya to ya cuce ɗan Najeriya to shi ko ya kai shi har nawa wajen 200 da wani abu da ya kai shi kuma ɗan Najeriya maimakon talakan nan da ya tsalle ya ce ko a mutu ko a rai sai Buhari ya fito a yi wannan abin ya ƙiyadda zai tashi babu shiga tsuntsu ba su ga tarko shi sa kuma jama'a suka dinga shiga cikin wannan musibar da ake ciki to gaskiya su wadata talaka su suke ji a kansu to amma dai alhamdulillah yanzu wannan abin da aka yi an yi daidai kuma mutane ya kamata su daɗa ba da haɗin kai in goma an ce a fito ɗin fiye da yadda ake tunani.
Sai dai duk da haka gwamnati da kungiyar kwadago na da damar fitar da talakawan Najeriya daga wannan yanayi da suka tsinci kansu a cewar Dr. Mansur Datti.
A ita bangaren gwamnati tana da hanyoyi da dama waɗanda za ta iya ta fitar da talakawanta daga cikin wannan matsin idan wannan gwamnatin ta yadda ta fara gyara refinery kuma ta gina waɗansu to sai fa mun rasa yanda za mu yi da man fetur saboda duk abin da yake jawo tsadan man fetur din ya riga ya kau. Amma idan kungiyar kwadago za ta dawo kungiyar kwadago ta gaske ta yi aiki bil haƙƙi da gaskiya to wallahi tallahi kungiyar kwadago za ta sama wa talaka sauki kuma za ta sama wa gwamnati mafita.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To har yanzu dai muna nan a Nigeria ga dukkan alamu shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na shirin ƙara yawan ma'aikatu a yayin da ya aikawa majalisar dattawan ƙasar ƙarin sunayen ministoci 19 ƙari kenan akan sunaye 28 da ya riga ya aika a makon da ya gabata to sai dai wasu jam'iyyun adawa sun yi tar da wannan yunkuri. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban majalisar dattawa Godfrey Akpabio ya gabatar da ƙarin sunaye da ake buƙatar tantancewa a matsayin ministoci su 19 da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aikawa majalisar a ciki har da wasu tsofaffin gwamnoni 5 da Simon Lalong na jihar Plateau da Bello Mutawalle na jihar Zamfara da Atiku Bagudu na jihar Kebbi da Ibrahim Gaidam na jihar Yobe sai kuma Adegboye ga Oyetola na jihar Osun. Waɗannan sunaye sun kawo jimla da aka miƙawa majalisar zuwa 47 wanda yake nuna alamun za a ƙara yawan ma'aikatu. Yawan sunayen ya bambanta da na gwamnatocin baya da yawan su bai kai 47 ba. Wannan ya jawo hankalin jam'iyyar Labour inda mai magana da yawunta Dr. Yunus Atanku yace su basu gamsu da wannan mataki ba.
Kamuna mu a gamu ganin wayannan al'amura da ake yi a Najeriya na cin mutuncin ɗan al'umman Najeriya yayi yawa babu wani ƙwarewa bai nuna cewar bajinta bane cewar a cikin matsalolin da ɗan Najeriya suke ciki yunwa da cin hanci da rashawa da yake ɗan Najeriya suke ciki sai a ce waɗannan ne su ne kuma su zama cewa su ne ministocin da su shugabanci Najeriya kacho to mu ne gaskiya ba wai mun yi ba mun musu ba mun musu fatan rashin alheri ba sai dai mu fatan cewa Allah dai ya sa mu samu abubuwan da muke roƙon Allah ya mana a cikin kotu idan za mu samu mu gyara ƙasar nan domin waɗannan da aka zaba nan gaskiya daga kan gwamnatin na ƙasar ba gyara ƙasar nan za su ba an riga ma ta riga ma ta nuna dama an ce jimman da ta yi kyau daga daraba ake ganin ta yanzu mutanen Najeriya suna cikin wani irin hali har a cikin sunan nadama Allah shi kiyaye.
Amma ga sanata mai wakiltar jiga wata arewa maso yamma Babangida Husaini majalisa ta riga ta keɓe rana da za ta tantance waɗanda aka kawo sunayen nasu.
Azubi ne biyu an kawo ministoci 19 wanda kuma in Allah ya yarda Juma'a in Allah ya yarda zan fara tantance su.
To kenan majalisar da ta ba za ta tafi hutu ba sai ta kammala tantance dukkan ministocin?
Eh gaskiya ne ba za mu tafi ba wannan shine gudunmuwar mu ga cigaban kasar mu kuma abin da ya kawo mu nan kenan. Da mu za mu tabbatar da cewa mun tantance su gabaki daya kanan yi su sai mu tafi hutu.
Kenan tunda ku ba ku fara hutun ku a daidai lokaci ba misali kamar ran 27 ga wannan watan in kuka tafi hutun za ku ƙara wannan makonni biyu?
To a tunani dai akwai haka amma ni na san haka ba zai yiwu ba. Dalili shine na san zuwa lokacin kasafin kudin kasa zai zo. Kin ga shi ma wannan aiki ne mai muhimmanci a kalandar majalisa. Saboda kallalle lallai na tabbatar wannan ma shi ma gudunmuwar da zamu bayar ta wannan hutun mu yanke shi da zaran aka kawo kasafin kudin kasa mu fara aiki akan shi.
Ya zuwa yanzu da mutane 28 majalisar dattawa ta riga ta kammala tantance su kafin a ci gaba da sauran mutane 19 da shugaba Bola Tinubu ya mika masu. Madina Daudiriya.
Kamar sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.